أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم غوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبود تاريخ حدود 31 جمعة ودتيديدي دا 20 غوات تقوس نشكرة 2010 ميلادية zamu ci gaba da darasinmu na tafsirin alqur'ani mai tsarki a na watan ramadan a wannan masallaci na alfurqan kamar yadda muka saba zamu amsa tambayoyi da suka zo na farko wannan mutum yace mutumin da yake tuki sai ya kade mutane biyu zuwa sama ba da niyya ba ya zai yi kafara akwai kafara ga passenger mutumin da yake tuka mota shine driver haƙin wato rayukan wanda suke cikin wannan mota suna hannunsa dan haka idan akai hatsari ya zamanto sanadiyar wannan hatsarin wani ya mutu shi akwai kafara tana kansa idan shi ma driver ya mutu a cikin wannan hatsarin to haƙin diyar waɗanda suka mutu yana kan magadan wannan direban haka zalika haƙin yin kafara a gare shi in suna da hali za su yi masa mustahabbi ne ya halatta su yi masa amma in ba su yi masa ba ba zai zamanto wajibi a kansu ba saboda wannan shine abin da malamai suka ɗauki hadisin man sama man mata wa alaihi saumun sama anhu waliyuhu bi ma'ana ai ja'iz ya halatta su yi masa azumi ko da adadin waɗanda suka mutu din suna da yawa kafarar tana ba zai musu kafara ɗaya a maimakon rai biyu ba kowane rai akwai haƙƙin kafara a kanta domin kamar yadda muka yi bayani shi haƙƙin kafara wato haƙƙi ne na Allah maɗaukakin sarki domin ka zamanto sanadiyarka wato an samu kauce an samu wato halakar rai wanda wannan rai yana da alfarma yana sallah yana bauta ga Allah sanadiyar sa wata kilo dan surayukan ma za su shigo cikin halitta akwai abubuwa da dama na maslaha da suke rataya da wannan ran dan haka aka wannan shine hikimar wajibta kafara dan haka tana rataya ga kowane rai ne saboda haka da za a yi hadari mutane 30 su mutu kamar yadda malamai suka yi fatawa wanda ya sababa wannan hadarin wato driver mota kafara su tana kansa kuma haka zai yi bakin ikonsa har iyayen da ya samu ikon yi in ya mutu akwai saura a kai to Allah maɗaukakin sarki mai rahama ne inda yana da azama akan yayi abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce masa kuma ya zamanto ajali ya tsaya tsakaninsa da wannan Allah maɗaukakin sarki mai rahama ne mai jin kai amma wajibi ne a kansa yayi kafara a maimakon waɗannan rayuka kuma tunda yanzu babu zancen bayi balantana a ce a yanta su sai a tafiya zuwa ga azumi ita wannan kafarar babu zabi idan babu zabi ba kamar kafarar azumi bace da ake da zabin ciyarwa ga wanda yake bai samu hal bashi da ikon yin azumin wanda bashi da ikon yin azumi zai koma zuwa ga ciyarwa wanda bashi da ikon yin azumi zai saurara har ya jira lokacin da zai samu iko sai yayi wannan azumi wannan shine shine zahirin abin da wannan aya ta nuna kan cewa iya adadin waɗanda suka mutu iya adadin kafarar da mutum zai yi amma dangane da passenger babu kafara akan passenger tunda shi ba abin da yayi ba sababi bane akan wato wajen hatsarin da aka yi saboda haka idan ya zamanto cewar shi passenger ne a cikin mota akai hatsari su suka tsira waɗansu passenger suka mutu ba za a ce waɗanda suka tsira za su yi kafara akan waɗanda suka mutu ba dan ba su suka sababa ba direba shine yake da mas'uliya akan abin da yake tukawa shine da yake da mas'uliya akan abin wato akan abin hawan da yake tukawa wanda aka buge shi idan ya zamanto kan cewa ba musulmi bane idan kafirin amana ne idan kafiri ne wanda yake zaune tare da musulmi ba wato ba wanda suke zaman yaki da shi ba kamar dan jazu ba kamar irin kafirin biron ba to wannan kafiri na amana za a yi kafara idan ya zamanto kai sababin kashe shi in kai sababin kashe shi a cikin hatsarin mota ne, ya zama to kancewa cikin wanda suka mutu akwai Kirista ko akwai Yahudi, to za a yi kafara a kansa. Haka zalika ko da ba musulmi bane, a dan addinin gargajiya ne, inda yana zaman aminci, zaman amana tare da musulmi, kamar yadda aka ba mu Majusawa hukuncin Ahlul Kitab, to su ma waɗanda suke zaune inda ana zaman aminci da su, su ma za a yi musu kafara akan azuminsu. Dalilin wannan kuwa shine Allah ta'ala ya ce, wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqaba. In ya zamanto daga cikin mutane ne wanda yake akwai alƙawari tsakaninku, nan ba a ce wa huwa mu'min ba, duk da farkon ayar tana magana ne akan wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. To malamai sai suka ce fa'idar wa in da aka ce ba a maimaita wa huwa mu'min ba dan ta ayi ta amimin hukuncin a sanya, hatta ga in dai kuna zaman lafiya ne da mutum da mutane, sawa'un mu'mini ne ko ba mu'mini ne ban aka kashe shi, shi ma wannan hukuncin yana gare shi, za a biya masa diya kuma za a yi masa kafara. Akwai sabani na malamai, amma wannan shine abin rinjayarwa, wannan da shine kuma malaman mu suke fatuwa da shi, kamar yanda su Sheikh bin Baz suke fatuwa akan wannan dangane da kafiran da suke zauna a kasashen musulmi, idan ya zaman tokan cewa wato musulmi ya kashe su bisa kuskure. Irin wannan suna komawa ya zuwa ga takdirin masana, suna komawa ya zuwa ga takdirin masana dangane da diya, amma dangane da kafara, wanda ya sababin sai yayi kafara, wanda ya sababin sai yayi kafara, dan ba za a ce za a yi rabin kafara ba, amma diya ana raba ta gurgurdan kuskuren, ana raba ta gurgurdan kuskuren, sai ta zamanto kamar hukunci ce. Idan ya zamanto kan cewa wanda aka kashe shi shi kansa yayi musharaka, yayi tarayya a wajen sababawa wajen kisan, to zai dauki kaso na wannan kuskuren, zai dauki kaso na wannan kuskuren. Shi da yazo ya kawo gaban sa mota ta kashe shi, ai haƙin direban ne ya taka burki, ko haƙin direban ne kada ya gudun da zai zama to kan cewa motar har ta fi karfin sa da har yaje ya taka shi. Saboda haka koda yana rabo na, yana da rabo na kuskure, shi direban ba zai zama to kan cewa an dauke masa rabon gabaki daya ba, dole shi ma yana da nasa rabon, kuma wajen rabon diya ne kawai, amma wajen kafara dole sai yayi kafara. Idan gefe ya zo ya daka, idan gefe ya zo ya daka an ce direba yana da mas'uliya akan gaban motarsa, amma ba shi da mas'uliya akan bayan motarsa, abinda suke faɗa dangane da hawan raƙumi, kan cewa mai hawan raƙumi da mai hawan doki yana da haƙƙi akan abinda ke gaban dabbarsa, ba abinda ke bayanta ba, ba abinda ke bayanta ba, abinda ke bayanta shine kamar wani wanda ya zo ya jike shi. To amma shi ma wannan idan ya zama to kan cewa kana ka hau kan godiya ko doki mai harbi, kaje ka shiga cikin mutane, kaje ka shiga cikin mutane da har ta harbi mutane din ta baya. Saboda haka ba a kowane sura bane za a ce mutum baka da mas'uliya akan abin da yake bayan dabbarka. Wanda ya zo ya daki gefen mota, wannan akwai tafsil a gaskiya da dole sai tukuna malamai, sai wato masana waɗanda suke yawanci a kasashen da ake aiwatar da shari'ar musulunci kamar Saudiya, injiniyoyin hanya su ake sanyawa suke yin wannan, sai su bayyana irin wato gurgurdan kuskuren da yake akan wanda ya sababa wannan hatsari din. Tafsilin akan irin waɗannan gaskiya zai yi tsawo a ce za a shige shi a cikin wannan, sai dai kowace hali idan ya zo sai a kawo, in ya so sai a duba, sai a yi fatuwa akan wannan. Wannan ya ce direba da yake tuki kan hanya, direba da yake tuki kan hanya mota ta kwace masa har mutane suka mutu a motar, akwai kafara a kansa kwarai, akwai kafara a kansa, tunda ya zamanto cewar shine sababin da har motar ta kwace masa din, duk da yake motar ta kwace masa ba da ikon sa ba, zabi yayi haka ba, ai shine kuskuren dole za a dangana shi zuwa gare shi. Kuma ya zai yi idan ba mutum ɗaya ne ya mutu ba, mun ambata ko zai yi kafara iya adadin waɗanda suka mutu. Wanda sallar Idi ta riske shi yana cikin kafara, ya zai yi? Zai sha azumi, domin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin azumi ranar Idi, wannan uzuri ne akan jerantawa da aka sanya na kafarar kisa. Sannan ya ce a zamani na yanzu da muke zaman lafiya, da kafirai amma babu alkawari mai hukuncin wanda ya kashe kafiri akan kuskure azan kanka ce babu alkawari akwai alkawari mana akwai alkawari wannan tsarin mulkin da aka yi kamar alkawari ne da ya hada mu aka ce za a zauna sulhu ne ba ci ba yaki aka yi wa ba yaki aka yi aka ci su da yaki yanzu kaga kamar musulmin Malaysia su yaki aka yi yaki aka yi tsakanin musulmin kasan da ba musulmi ba ko musulmin suka yi rinjaye saboda haka suka zo suka kafa tsarin mulki wanda yace dole shugabancin kasan a hannun musulmi zai kasance kuma musulunci shine addinin kasan to irin wannan mu ba wannan aka zo aka yi ba hadin gambiza ne aka zo aka yi aka yi sulhu aka yi musalaha wannan sulhu ai alkawari ne saboda haka da kace ba babu alkawari shi yasa hukuncin mu dangame da kafirin wannan kasa hukuncin amana ce hukuncin alkawari ne na zamantakewa banda wanda suka karye wannan alkawarin kamar Arnon Jones su sun karye wannan alkawarin saboda haka suka zamanto abokan fada wannan yace mutum ne ya ajiye kudi a banki bayan shekaru biyar ya je da niyyar ɗebe abin da ya ajiye abin da aka dora masa kuwa wato riba zai bari ne a bankin to amma idan ya duba sai ya ga cewa ribar ta ninka kudin sa har sau uku a saboda haka sai ya yanke shawarar ɗibar ribar ya bayar sadaka ga fakirai da miskinai shin yana da lada ba shi da lada ya kubuta daga haram amma ba shi da ladan sadaka amma ya kubuta daga haram kuma la'alla Allah madaukakin sarki ya masa kyakkyawan sakamako akan kubuta daga haram da yayi dan kubuta daga dukiyar haram matlub ne a cikin shari'a ana neman sa a cikin shari'a ba shi da ladan yin sadaka wannan abin da ya bayar ba sadaka bane saboda haka kada ya matsan maci zai samu ladan sadaka wannan abin da ya bayar tahallusi ne tsarkaka ne daga dukiyar haram kamar tsarki ne idan kai tsarki daga bawali a jikinka ka raba kanka da bawali to abin da yake nan ya raba kansa da dauda wanda in bai raba kansa ba ranar alkiyama za ta bi shi to amma saboda yin wannan niyyar da yi akan kubuta daga haram Allah madaukakin sarki mai rahama ne zai bashi lada la'alla wannan Allah madaukakin sarki ya bude masa wadansu kofofin alkhairin wanda watakila har ma su kofofin alkhairin sadaka din tunda yayi ne saboda tsoron Allah amma bai halatta yace zai bar wannan kudi ga banki ba domin in ya bari yana ƙara ma mai laifi ƙarfin ya ƙara saban Allah ne ka ƙara masa dukiya ka ƙara masa ƙarfi akan ribar da yake ci saboda haka abin da yafi wannan shine fatawar da malamai suke yi shine fatawar da tarukan malamai na duniyar musulmi majma' al-fiqh al-islami fatawar da suka yi kenan na kasashen musulmi da na rabitat al-alam al-islami kan cewa a karbo wannan dukiyar a sarrafar da ita ga maslahar musulmi yawanci da sukan ce a sarrafar da ita ga aiki ga abin da yake wato ba na ci ba ba na tufatarwa ba kamar wato ai mu musulmi hanya ko ai musu wato magudanar ruwa ko wanda abu dai wanda yake dai na wanda yake manisanci daga jikinsu amma ganin wato umumul haja bukata wadda ta yi yawa da talauci wanda ya kanta a cikin rayuwar musulmi a dauki dukiyar a ba mu fakirai su ci daga wannan in suka ci wannan halal malak din su ba riba suke ci ba dan ba su suke ci ribar ba a wannan abin da suka ci halal ne Allah madaukakin sarki ya halatta musu saboda haka a ba su shi su ci sai dai shi wanda ya karba kada ya ci kada wani wanda lizimta wanda kula da shi ta hau kansa kada ya ciyar da shi kada ya ciyar da ɗansa kada ya ciyar da matarsa kada ya ciyar da iyayensa ya samu wanda suke mabukata fakirai da miskinai ya ciyar da su wannan yace kabbara a cikin sallar nafila ko shafa'i da wutri ta wajaba ne ko a'a kabbara harama wajiba ce farilla ce sawa'un a sallar farilla ko a sallar nafila ko shafa'i ko wutri amma sauran kabbara da ake yi a kowace wato sauran kabbara da ake yi ta sauran wato ayyukan sallah rukunnan sallah wanda ake ce musu takbiratul intiqal kabbarar ruku'u kabbarar dagowa daga ruku'u kabbarar sujada kabbarar dagowa daga sujada kabbarar zaman tahiya waɗannan sunna ne idan mutum ya bar su jumlatan gabaki ɗaya ya ƙi da gangan ba shi da sallah sai ya sake sallah amma idan mutum ya yi su bisa in ya yi su bisa mantuwa in ya bar su bisa mantuwa to idan sun kai kabbara guda biyu wato idan sun kai kabbara sama da guda biyu to zai yi sujada qabla salam akan barin wato saboda karfin akan barin su saboda suna daga cikin sunnonin sallah waɗansu suna cewa wannan mustahabbai ne saboda haka idan mutum ya bar guda biyu komai adadin su indai ba ya basu jumlatan ba ba zai yi sujada qabla salam ba amma al-ihtiyat shine daga cikin malamai akwai wanda suke cewa sunnoni ne idan mutun ya bar biyu da abin da yafi haka yayi sujada qabla salam ai abin nan a sunna ce waɗansu malamai suna cewa mustahabbi ne amma waɗansu sun ce sunna ce ga kowace domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin sallah bai basu ba kamar yadda ya zo a hadithin abi huraira kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli hafdin wa rab annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kabbara a kowane sunkuyowa da kowane dagowa kana tana nuni akan daimuma ya dawwama akan haka to da ka abinda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawwama akan hukuncin sunna ne na haka kaulin waɗanda suke cewa sunna ne waɗannan takbiratul intiqal din shine mafi karfi shine mafi rinjaye na haka mutun kada ya basu sannan wannan yace kamar yadda yace kamar yace kamar yadda naji a wata kafar yada labarai wai cewa wanda ya azumin ramadana ranar farko wai akwai lada daban rana na biyu shi ma da ladan sa a rana na 20 wai Allah zai baka ladan yawan adadin kafirin duniya har ya zuwa rana ta ƙarshen wata shin haka ne to kafirin duniya me wace alfarma gare su da har za a kamanta ladan da za a baka da na kafirin duniya kai a jikin daga kaji wannan ma ka san zancen banza ne me kafir har wani matsayi kafirin duniya suke da shi da za a ce za a baka ladan su da har zaka ce zaka yi zabura ka ce ka nemi ladan kafirin duniya irin waɗannan suna nan tatsuniyoyin kuma wato abin takeici kaga wannan dan uwa a cikin kafar yada labarai yaji abin takeici a cikin gidajen radio da talabijin zaka ji ana yawo da irin waɗannan wato mutanen nan ba ma sa jin kunya ne ba sa jin kunya yanda ake ta bayanin alqur'ani da sahihi ya sunna mutane yanzu sun san fa hadisi sahihi sun san hadisi wanda yake ba sahihi ba amma waɗannan suna nan suna cikin duhun kansu suna ganin kan cewa duk abin da suka karanta kawai an ce ai annabi ya ce kawai sai su zo su fada wanda suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya wato suna nan sun daukan ma kansu dalaba ga mu falyatabawwa maq'adahu minan nar haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya nemi madurkusarsa a cikin wuta wato a cikin wuta zai zauna wanda yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya kuma ba za mu daina faɗa cewa ƙarya ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba duk sunan da za a kira mu da shi duk waɗanda suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya suke faɗan irin waɗannan tatsuniyoyin sai mun faɗa kan cewa jahilai ne ko maƙaryata ne ko maƙiyan annabi suna nan suna ta faɗa musamman a cikin wannan watan zaka ji ana faɗan waɗansu salloli salatul ragaib har a cikin sallar maƙiya Allah suna cewa wai akwai sallar da zaka yi za a baka ladan annabi 70 wanda za a ce za a bashi ladan annabi 70 ai ga shikenan sai ya ce to ai ina ruwan sa shi yasa kaga irin wannan ne ya sanya a da waɗansu daga cikin yan al'umman mu ba ruwan su ci dukiyar mutane ba sa jin tsoron su ci dukiyar mutane saboda suna ganin sun riga sun yi salati sun yi sallar da aka ce suna da ladan annabi 70 dan sun ci dukiyar ka menene dan ka zo kai mu'amala da su sun ƙaryata sun ce ƙarya ne kai baka ba su kuɗi ba sun cinye sun lamushe in kai Allah ya san sai ka je kai tai su suna ganin suna da ladan annabi 70 tamkar yahudawa fa laysa alaina fil ummiyin sabilun wa yaquluna ala allahi alkadhiba ma wa hum ya'lamun suna cewa ai babu laifi dan mun ci dukiyar waɗanda ba yahudawa ba mutuna Allah ya riga ya abinda mutuni masoyan Allah ƴaƴan Allah haka suke faɗa jinsin yahudawa ne masu irin wannan hanyar su ɗaya da hanyar yahudu saboda haka ku daina sauraron idan kun ji irin waɗannan in Allah ya yarda a cikin karatunmu bayan idi in mun zo gaba za mu yi bayanin alamomin hadisan ƙarya yadda ake gane su almanarul munif alhafid ibn alqayyim aljawziya kafin shi ma akwai malamai wanda sun yi bayani akan alamomin hadisan ƙarya yadda daga kaji hadisi na ƙarya za ka ga alamominsa yana da alamomi to kaga shi kansa wannan ma yana daga cikin alamar cewa ƙarya ce a cewa za a baka ladan kafirin duniya ladan adadin kafirin duniya adadin kafirin sai ka ce kafirin duniya suna da wata alfarma Allah ya kiyaye mu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا
Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu idha darabtum fi sabilillahi ya ku wanda suka yi imani ya ku wanda kuka yi imani kuka gaskata Allah kuka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran sha'anonin imani idha darabtum fi sabilillahi idan kuka yi tafiya a bayan kasa domin jihadi dan daukaka addinin Allah fatabayyanu ku nemi bayanin al'amuran da suka rikice muku wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina kada ku ce ma wanda ya bayyana sallama a gare ku ya bayyana sallama irin gaisuwar ku ta musulunci ya bayyana ta a gare ku kada ku ce masa lasta mu'mina a ai kai ba mu'mini bane tabtaguna aradal hayati dunya kuna neman amfanin rayuwar duniya kuna neman ganima daga wajensa fa indallahi maghanim kathira to ku sani ganima ganimomi masu yawa a wajen Allah suke kadhalika kuntum min qablu kamar haka halinsa haka kuma kuwa kasance da kuma kafirai ne kuna boye imaninku yayin da kuka bayyana ba za ku so a ce kuma an yi inkarin imanin naku ba kadhalika kuntum min qablu haka kusance kafin wannan fatabayyanu famanallahu alaikum sai Allah yayi baiwa a gare ku yayi muku falala yayi shirye ku zuwa ga musulunci ya karfafa ku haka kuka bayyana musuluncin da babu wanda yake shakka ku daga ya gan ku je ga kan cewa ku musulmi ne to ku tuna da kan cewa da kuma kuna halin irin halin wannan ne wanda rauninsa ya kai har ba a gane cewa shi musulmi bane har in yace shi ma musulmi ne ya gaisuwa irin ta musulunci za ku yi shakka akan musuluncin sa ku je ku kashe shi saboda ku kwashi abin da ke tare da shi na ganima fatabayyanu dan haka ku nemi bayanin al'amura innallaha kana bima ta'maluna khabira lalle Allah ya kasance masani mai cikakken sani ga abin da kuke aikatawa wannan ayar an ce ta sauka ne kamar yadda yazo daga hadisin Abdullahi dan Abbas akan waɗansu musulmi da suka fita jihadi sai suka hadu da wani mutum daga cikin Banu Sulaim lokacin Banu Sulaim suna cikin ahlul harb ma'abuta yaki ne ga musulmi yana ganin su sai shi ma ya musu gaisuwar musulunci yace assalamu alaikum sai waɗansu suka ce a ya fada ne kawai domin yana jin tsoron kada a kashe shi domin ya tsira da shi da dukiyar sa yana tare da raqumi nasa da waɗansu ƴan awaki wanda basu kai ma a fitar da su basu kai ma a bayar da su ga zakka ba sai wanda daga cikin su kawai sai ya kashe shi suka tara ganimar suka kawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu wannan ayar a wata riwayar an ce ga wannan ya faru ne ga waɗansu daga cikin sahabbai a Hunain cewa su ma irin wannan ya faru gare su a wani mutum daga cikin kabilar Ashja wanda su ma suna daga cikin waɗanda suke yaƙi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam al-Ashja'iyyun da Banu Sulaim duk suna cikin waɗanda suka yaudari musulmi suka karkashe qurra suka karkashe mutanen Bi'r Mauna saboda haka shi ma da ya bayyana musulunci shi kalmar shahada ma yayi sai suka ce yayi ne dan ya kare kansa daga mutuwa sai suka kashe shi to irin wannan waqa'i ne suka zo wanda kowanne daga cikin su in suka faru tunda dai aya tana ayar umma ta sauka akan sababi guda daya in an gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ta dace da wannan sababin sai ya karanta musu wannan aya sai ya karanta musu wannan aya umuman ayar tana nuna ma musulmi kan cewar sha'anin yaki sha'ani ne wanda yake da muhimmanci sha'anin zubar sha'anin daukar rai sha'ani ne wanda yake idan akwai shubha a cikin abu kada a je a ce za a yi shi ayi sannu ayi taka tsantsan ba gaba gadi ake zuwa a zubar da rai ba rai yana da alfarma kamar yanda jihadin musulunci yaki na musulunci ba yaki ne wanda kawai ake so a yi ta zubar da jini din ba aka nuna akwai waɗanda yake baza waɗanda yake Allah madaukakin sarki ya ce fama ja'alallahu lakum alaihim sabila, Allah bai sanya tafarkin akan ku gare su ba, su ne waɗanda ya zamanto kun yi alƙawarin zaman lafiya da su. To idan waɗansu suka je suka haɗu da su, ko da kuna ganin maƙiyanku ne, amma in sun je sun fake da waɗanda kuke zaman lafiya tare da su, ku ƙyale su. Ko kuma suna cikin waɗanda kuke yaƙi tare da su, suna cikin 'yan ƙungiyarsu, amma su sai suka ware kansu suka ce mu 'yan baruwanmu ne. To in suka ware kansu suka mai da su 'yan baruwanmu, kada ku kashe su. Su ne Allah ta'ala ya ce fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Haka zalika in mumini ne ɗan uwanku, aka ce ba zai yiwu ku kashe shi ba, sai dai bisa kuskure. To yana daga cikin kuskuren da yake faruwa irin wannan, ya zamanto kun yi gaggawa kafin ku bayyana al'amari, mutum ya zo ya bayyana muku musulunci, amma ba ku yi bincike ba, ba ku nemi yaya al'amarinsa ba, sai ku je ku kashe shi saboda zato, saboda shubha. Wannan Allah ta'ala ya hana mumine su yi haka. Allah ta'ala ya umarci bayinsa mumine, idan suka fita jihadi domin neman yardarsa, kan su nemi bayani, su nemi tabbata. Shi yasa ne ma ya zo a ƙira'ar Hamza, fatathabbatu, ku nemi tabbatar da haƙiƙanin al'amarinsa. Ai dukkan abinda ya zamanto shubha ne a gare shi, to lallai ya zamanto kanta su nemi tabbata a kansa. Domin al'amura guda biyu ne, wadhiha wa ghairu wadhiha. Akwai wanda suke a bayyane suke, wanda yake a bayyane yake baya buƙatar neman wani bayani, amma wanda yake ba a bayyane ba to yana buƙatar neman bayani. Fal wadhihatul bayyina la tahtaju ila tathabbutin wa tabayyin, wanda abinda yake a bayyane yake baya buƙatar taka tsantsan, baya buƙatar wani tsantseni da neman bayanin al'amari. Li'anna dhalika tahsilu hasil, domin wannan abinda yake dama akwai shi ne, kuma kaje kace zaka neme shi, wannan bata lokacinka zaka yi. Wa ammal umurul mushkila ghairu wadhiha fa innal insana yahtaju ila tathabbut fiha wat tabayyun, abinda yake ba a bayyane yake ba, akwai rikici, to mutum yana buƙatar neman tabbatar da al'amarin da neman bayani. Liya'rif hal yaqdim alaiha aw la, domin ya sani zai yi wannan abin ko ba zai yi ba. To akwai fa'idodi da dama da suke samuwa a cikin at-tathabbut, a cikin tsantseni, a cikin al'amura. Akwai fa'ida mai girma, akwai kuma kariya daga sharri mai girma, wanda yake daga nan ne ake sanin addinin mutum, ake sanin hankalinsa, ake sanin kuma rinjayen tunaninsa. Sabanin wanda yake gaggawa a cikin al'amura, wanda yake daga sun zo daga farko kawai sai ya je gaba gadi yayi, ba tare da yayi tsantseni ba, ba tare da yayi taka tsantsan ba. Fa inna zalika yu'addi ila ma la yanbaghi, domin wannan yana kaiwa ga abin da bai dace ba. Kama jara li ha'ula'i alladhina atabahumullahu fil aya, kamar yanda ya faru ga waɗannan wanda Allah ta'ala ya kwabe su, ya zarge su kan abin da suka yi a cikin aya. Domin maimakon su nemi bayani, ya bayyana musu musulunci da ta hanyar yin sallama, gaisuwa ta musulunci. Nan ayar ta ce wala taqulu liman alqa ilaykumus salama, wanda ya bayyana alqa ma'ana azhara, ya bayyana muku assalam, shine gaisuwar musulunci, shine akallan abin da yake nuna alamar musulunci, wanda zai ce maka assalamu alaikum. Ballantana ya bayyana kalmar shahada. A wata qira'ar an ce liman alqa ilaykumus salam, qira'an Nafi' kenan, wanda ya bayyana muku aminci da sulhu da zaman lafiya. Duk abin da zai nuna kan cewar shi ba muharib bane, ba mayakin ku bane, wato ku karba daga gare shi. Allah ya ce wanda suka yi wannan, to ku nemi bayani akan al'amarinsu, kada ku yi gaggawar ɗaukan hukunci akan ku kashe su. To yayin da ya zamanto kuma kan cewa akwai wani abu na ganima tare da shi da kuke tunani, kaga akwai da'in hawa, akwai wani abu na san rai, wanda ba ku sani ba, yayin da za ku je ku yi wannan abin, kun yi ne saboda Allah da taimakon addinin Allah da tabbatar da gaskiya, ko ku ganiman kuka hango. Shi ku jihadi, wanda har zai sa ka je ka kashe mutum, idan dai ba kan tabbatar da gaskiya ba ne, da taimakon addinin Allah, in kana hango wani abu ne na huce haushi, ko neman wani abu na san rai da ke hannun wanda kake gaba da shi, ko keta raini ko makamancin wannan, to ya fita daga tsarin jihadi fi sabilillah. Domin musulmi baya ɗaukan makami ya ce zai yi kisa sai domin ya taimaki addinin Allah, don ya tabbatar da gaskiya, don ya kawar da zalunci a bayan ƙasa, ya kawar da waɗanda suke ma musulunci zagon ƙasa, ba don ya taimaki kansa ba, ba don ya samu biyan wata buƙata tasa ba. To shi yasa Allah ta'ala ya ce tabtaguna aradal hayatid dunya, kuna kada wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina, kada ku ce ma wanda ya bayyana gaisuwar musulunci da alamun addinin musulunci a gare ku, ku ce kai ba mu'mini bane, kuna neman wato arzikin rayuwar duniya, kuna neman amfanin rayuwar duniya. Sannan Allah ta'ala yayi ma musulmi wa'azi yace kadhalika kuntum min qablu, kuma fa da haka kuke, a cikin wannan uslubin akwai kwadaitarwa kan rahama ga wanda Allah madaukakin sarki ya bashi matsayi sabanin matsayin da da waɗanda yake mu'amala tare da su, da suke da shi ma ya kasance a irin matsayin su, wanda wannan ya hada musulmi tare da musulmi da suke tabbata a cikin addinin musulunci da waɗanda suke sababbin musulmi ne. Yana daga cikin irin wannan kaga waɗansu su ne ma wanda bai daɗe da musulunta ba a sa masa suna, ce tubabbe ka abinda fada a cikin daular musulunci, daular Banu Umayya, abinda ake kiran waɗanda ba su daɗe da musulunta ba al-muhtadun, waɗanda suka shiryu, haka ake kiransu. Ko kai ne musulmi aka kira ka wannan suna, ai za ka yi alfahari da shi, tunda abinda aka ce kai ta cewa kenan ihdinas siratal mustaqim. Wannan ya nuna sanin addinin musulunci ga wa'annan daular, kuma da yake daula ce ta musulunci haka ta sa a fada, amma mu ko sai ka ji ana cewa tubabbu, wannan suna ne wanda yake bai dace ba. Kadhalika kuntum, kuma da haka kuke fa, to haka kuma kuke so a rinka gaya muku. Wannan ya hada malami tare da almajirai, musamman irin waɗanda yanzu nan suka fita daga jami'a suka zamanto graduate assistant ɗin nan, sun gama jiyan nan suka gama service, sai aka ɗauke su ma za su rinka koyarwa aji, aka ba su chalk suna yin tutorial, suka samu damar sanya jarabawa. Farkon jarabawar da za su yi sai ga su ne masu tsanantawa, kaga an yi jarabawa ba wanda ya fasin sai mutum biyu sai mutum uku, su san cewa samun digirin wasa ne. Kaji da fa shi ma fa haka yake fa, yana tsine ma malaman da suke irin wannan, yanzu daga zarar ya canza ya zama to haka sai ya manta da wannan. To kadhalika kuntum min qablu famanallahu alaykum. To kowa idan ya zama to cikin irin wannan ya tuna da Allah ya masa ni'ima ya masa falala, saboda haka yayi abin da ya dace da wannan matsayin da Allah ta'ala ya bashi, ya zama to mai rahama. Man waliya min amri ummati shay'an fashaddada alaihim allahumma fashdud alaihi, wanda ya jibinci wani abu na al'amarin al'ummata sai ya tsananta musu, Allah ka tsananta masa. Wa man waliya min amri ummati fa ashfaqa alaihim allahumma fashfaq bihi, wanda ya jibinci wani abu na al'amarin al'ummata sai ya tausasa musu, Allah shi baka tausasa masa. Waye ba zai so ya shiga cikin wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Saboda haka duk wani wanda ya samu matsayi na aiki, kana da kana masinja, sai aka zo aka baka a hankali, sai aka zo aka baka foreman, aka sa library a karkashin ka, to ka ji tsoron Allah, ka tsananta ka saukaka musu. Da kana abin nan assistant director, sai aka zo aka ce kai ne director, komai kai za a kawo ma, shikenan ana cewa ka zama to director, kuma sai ka nuna kan cewa dole mutane fa su san kan cewa fa yanzu fa akwai doka, ba wasa, ka tsananta. To kai ma fa gashi a inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ka tsananta Allah ya tsananta maka, waye ko zai so Allah ya tsananta masa? Ba wanda zai so Allah ya tsananta masa. Wanda Allah ya tsananta masa tun anan rayuwar duniya zai so maganin alamu. To a cikin wannan akwai wa'azi muhimmi, famanallahu alaikum kadhalika kuntum min qablu, kamar haka kun kasance a da, famanallahu alaikum, Allah ya muku ni'ima dan haka fa tabayyanu, ku nemi bayanin al'amuranku. Ai da kuma kun kasance ba ku iya bayyana imanin ku. To ku tuna mana watakila wannan yana cikin halin da ku kuke ciki ba zai iya bayyana imanin nasa ba, har ba a za a gane alamun musulunci ba. Da haka ku yi tunanin wannan ayar da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yayin da Usama ya kashe wani musulmi, bayan ya ce la ilaha illallah, Usama ya kashe shi, ya je ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba, yana ce masa kaifa bika bila ilaha illallah idza ja'at yawm al-qiyama, ya za ka yi da la ilaha illallah in ka zo ranar al-qiyama? Yace ya rasulullah inna ma qalaha ittiqa al-qatl, ya rasulullah ya fada ne dan yana so ya kare kansa daga kisa, yace halla shaqaqta an qalbi ka ke me yasa baka keta zuciyarsa baka gane cewa ya fada ne dan haka din Usama yace sai da ya zamanto sai da ya rinka burin ina ma a rannan ya musulunta ka duba fa Usama ne fa hibbu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda in ta bace ana neman wanda zai je ya nemi ceto wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake nema saboda an san matsayinsa dan haka baya jin tsoron ya tambayi komai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya san san da annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa amma yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa sai da yi burin cewa ina ma sai ran nan ne ya musulunta dan haka a cikin irin wannan sha'ani ya kamata musulmi mu rinka taka tsantsan kada ka gaggauta kafirta musulmi dan uwanka musulmi da ya bayyana kalmar shahada ka dauke shi akan musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla salatana wa akala dhabihatana wastaqbala qiblatana fadhalika almuslim lahu ma ala almuslimin wa alayhi lahu ma lil muslimin wa alayhi ma ala almuslimin wanda yayi wannan sallar tamu yace yankan mu ya fuskanci kiblan mu to wannan shine musulmi duk abin da yake na musulmi nasa ya duk haƙi da ya tabbata ga musulmi ya tabbata gare shi duk kuma abu nauyi da ya haukan musulmi ya haukan sa saboda haka a rinka taka tsantsan wajen ba a kafirta musulmi sai idan ya zo da kufran bawahan kafirci mabayyani kuma bayan ya zo da kafirci mabayyani din sai ka kafa masa hujja yayi iltizami kace masa wannan abin da ka faɗa ba kafirci ne in yace eh na yadda kafirci ne kuma nayi to shi zaka yi hukunci ga kansa amma in yace a ni ban yadda kafirci bane to har yanzu muta'awwil ne yana da tawili shi yasa Ibn Taymiyyah Sheikh al-Islam rahmatullahi alayhi lokacin da yayi bayanin al-aqidah al-wasitiyya tsakanin azhar da al-asr ya rubuta ta aka ce masa yazo ya kaddamar da ita ga malamai za a yi masa munakasha yazo ya kaddamar da abubuwan da ke cikin aqidah al-wasitiyya suka yi jayayya da shi yace da ku ne a matsayina da kun kafirta wato da ku ne a matsayina yanda kuke da yaqini har kuka faɗi waɗannan sannan kuka tsaya kuna kare kuna yin musu da ni akan waɗannan abubuwan da kun zama to kafirai saboda ba ku da shubha amma ku har yanzu muta'awwilun kuna tawili ne akwai tawili da ba zai wato Sheikhul Islam bai taba kafirta su ba tare da kan cewa ƴan bid'a ne tsagwaran bid'a kare ta suke yi amma bai kafirta su ba saboda me saboda suna da shubha saboda haka baka warwarewa mutum kalmar shahada sai idan yazo da abun da yake kafirci mabayyani wanda yake babu shakka a cikin kafircin to wannan shine ko ya yi iltizami ko bai yi iltizami ba za ka kafirta shi amma sauran abubuwa wanda yake akwai tawili to sai ka bayyana masa hujja in ka bayyana masa hujja yayi iltizami ya yadda yaga ta bayyana a gare shi amma duk da haka yayi taurin kai akan wannan to shine zaka yi hukunci da kafircin sa amma in ban da haka ya da tawili kada kai hukunci da kafircin sa kuma a cikin wannan akwai narko ga waɗanda suke ɗaukan makami da sunan za su yi jihadi su je su kashe wanda ya dace su kashe shi da wanda bai dace su kashe shi bar sunan jihadi musulunci ba shi da abin da ake kira collateral damage wannan arna ne suke da wannan kun san abin da ake nufi da collateral damage abin da ake nufi da collateral damage shine ana cikin yaƙi ya zama to kan cewa ba yadda za ka yi sai ka hada da wanda suke ba ruwanmu sai ka sha ba yadda za a yi tunda ba za a samu a cimma nasara ba sai an gama da su sun zama to collateral damage su ma a hada da su ba mu nufe su ba dai amma ba yadda za a yi babu wannan a cikin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yazo zai yaki alƙarya sai ya tsaya tukuna idan yaji an yi kiran sallar asuba to ya kaffu anhu in yaji an yi kiran sallar asuba ko da masallaci ɗaya ne ba zai yake su ba saboda ya san akwai mumini ta yiwu garin kai musu hari a hada da wannan muminan ya zamanto an yaki an kashe wanda yake ma'sumud dam wanda Allah ya tsare jininsa ya ce kada a taba shi kuma shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake umartar sahabbai da in sun je yaki su yi da'awa su kira mutane su bijire musu musulunci idan sun karba shi kenan in ba su karba ba su bijire musu yin hijira su bijire musu bayar da jizya da shiga cikin alƙawari ga musulmi in ba su karba ba to sannan ne za a yake su kuma duk da haka a cikin yakin yace la taqtulu walida wala taqtulu imra'a wala taqtulu abinnan abidan fi sawma'atihi aw kama qala alayhi salatu wassalam, yace kada ku kashe kananan yara, kada ku kashe maci, kada ku kashe mai bauta a cikin wajen bautarsa. Mutane sun je cikin coci sun yi mafaka a cikin coci, duk yakin da ake yi ba ruwanku da su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a kashe su, illa idan ya zamanto kan cewa kuna da dalili akan cewa sun shiga cikin coci ne domin su dauko makamai su yake ku. To wannan kuma yana da hukuncinsa, ya danganta ga shi jagoran musulmi ya hukunci akan waɗannan. Amma asali wanda ya shiga wajen bauta ba a ta'arrubi gare shi, mace ba a kashe ta sai in ta yi yaƙi, haka zalika yaro. To da kaga yaƙin musulunci ba yaƙi ne wanda yake ido a rufe ake yinsa ba, yaƙi ne wanda ake yinsa ido a buɗe da dokar Allah, ba a kisa sai da izinin Allah. Idan ka ce za ka yi kisa yadda ka gani idan ka a rufe, to za ka gamu da Allah. Shi yasa kaga Allah maɗaukakin sarki ya yi mana wannan tambihi. Saboda haka irin abin da ake yi ƙunan bakin wake ɗin nan wanda za a je a haɗa da wanda ya yi da wanda bai yi ba, duk a haɗa a gama su, a ce ai kaga hatta wili suke yi kan cewa ai duk ɗan America da sanya ƙuri'ar da ya yi ya haida da abin da America take yi a Afghanistan, ya haida da abin da America take yi a Iraq da sauransu. Wannan ba hujja ba ne, ba hujja ba ne, wannan ba hujja ba ne ka ce wanda ba ruwansa ka ce za ka je ka kashe shi. Mayaƙan wanda kuke yaƙi da su alal ra'si wal ayn, amma wanda ba su kake yaƙi da su ba. Shi yasa za ka ga yanzu za ka ga irin waɗannan musibun da suke faruwa, Allah ya yi ma 'yan uwanmu a Pakistan irin musibun da suke faruwa, musamman wannan Faizanat wanda suka zo mutum wajen miliyan 15 sun cutu daga wannan, mutum wajen miliyan 8 suna buƙatar taimako na gaggawa, mutum miliyan kusan miliyan 5 sun rasa gidajensu, miliyan fa ake magana ba dubu ba. Irin wannan musibar ba muna yi musu shamata ba ne, amma irin abin da yake faruwa a Pakistan na kashe abriya, kashe waɗanda ba ruwanmu, ba ruwansu, kuma a ce za a yi kisan da sunan addini da sunan jihadi, wannan akwai barna mai yawa a bayan ƙasa. Kuma irin wannan barnan su ne suke kawo ubar Allah maɗaukakin sarki. Irin waɗannan abubuwan idan suka tashi, dole ne malamai su tashi, dole ne malamai su tashi su tsayar da irin wannan barnar da ake yi. Allah ya ji kan malaman Saudiya, sun yi bakin ƙoƙarinsu lokacin da aka fara irin waɗannan abubuwan, don sun tashi tsaye ga waɗanda irin wannan fikirar ta shiga da sunan jihadi. Suna ganin jihadi shine kawai ka ɗauki bindiga ka je ka kashe kanka, ka kashe kowa, ka samu shahada, kowa ma abin nan duk duniyar ma ta tashi ga baki ɗaya. Sun tashi wajen da yawa daga cikinsu suka rinka zuwa wajensu, ana musu wa'azi, ana bayyana musu abin da zai warware musu shubhasu, ɗaruruwa da dubunnai daga cikinsu suka tuba, abubuwan suka yi sauƙi. Amma idan aka kyale irin wayannan abubuwan suka faru, kamar yadda suka faru a Pakistan, aka kyale abubuwan sai da karuwa suke, kullun sai da karuwa suke, irin yadda ake rinka yin kisa a Pakistan shekaru biyu uku dinnan da suka wuce, dole hankalin musulmi ya tashi. Amma kaga Saudiya sun yi bakin kokarinsu ta nan wajen, wanda abin da yake wajibin musulmi a ko'ina irin wannan in ya faru, malamai su tashi su fuskanci wannan abin. Shi yasa abin da aka yi, abin da yake wajibi, kuma mun gaya jami'an tsaro dangane da yara da suka fada cikin abin nan ɗin ƴan Boko Haram ɗin nan, karkashe su da aka yi da barnar da ƴan sanda suka yi da sojoji da suka yi akan su, ƴan sanda dai kai dan da sojoji su gaskiya abin nan su ba a tuhumar su akan abin da suka yi, ƴan sanda su ne waɗanda suka yi ummul khaba'ithin, wato karkashe su da irin abubuwan da wannan gidan rediyon nan na Jazira, gidan talabijin nan na Jazira ya nuna. A lokacin nan an gaya ma jami'an tsaro cewa babu abin da zai maganin wannan, shine wa'azi da bayanin gaskiya. Saboda haka wanda aka kama su ba wai a ɗaure su bane a je a sa su a gidan yari, abin da ya kamata a haɗa su tare da malamai su yi musu bayani, su yi musu bayani har shubuhar da ta sanya su suke ganin ya halatta su ɗauki makami su kashe kansu, kuma su kashe wanda yake ba a cikinsu ba, ya zamanto kan cewa sun gane kuskurensu a nan wajen sun dawo daidai. Sayyidina Ali bai yaƙi Khawarij ba sai da ya tura Abdullahi ɗan Abbas zuwa gare su. Khawarij sun ɗauki makami akan musulmi ne, sai da ya tura Abdullahi ɗan Abbas. Abdullahi ɗan Abbas da ya je yayi musu wa'azi, dubunnan su suka dawo. Waɗanda suka tsaya akan matsayinsu suka ƙi su ne Sayyidina Ali ya yaƙa, kuma Allah ya bashi nasara akan cikin lokaci ƙanƙani ya gama da su. Wannan ya nuna cewar shi sha'anin jihadi ɗin nan lallai mu tsaya wato a cikin ilimi ake yinsa, kuma tsare jini yana da muhimmanci, tsare jini yana da muhimmanci domin babu abin da yake kawo fushin Allah maɗaukakin sarki irin a zubar da jini ba da haƙƙi ba a bayan ƙasa, zubar da jini ba da haƙƙi ba. Allah ta'ala ya ce man qatala nafsan bighairi nafsin fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a. Wanda ya kashe rai guda ɗaya ba tare da haƙƙi ba, kamar ya kashe mutane baki ɗaya ne, kamar gabaki ɗaya halittar Allah ya kashe su. Saboda haka wannan ayar tana da muhimmanci, wato muhalarto abubuwan da ta kunsa na wa'azi musamman ga samari masu hamasa wajen sha'anin yaƙi domin taimakon addinin Allah. Jihadi ana yin sa ne don tabbatar da gaskiya, jihadi ana yin sa ne don taimakon addini, addinin nan kuma na Allah ne. Saboda haka ba za ka yi shi ba sai yanda Allah yake so, sai yanda Allah ya ce, sai yanda Allah ya tsara. Amma abin da kake ganin kai shi ne za ka yi, ko kuma shi ne ya dace da huddarka da plan ɗinka, sannan ka lankwasa ayoyin Allah don su dace da wannan matsayi naka, da wannan plan ɗin naka, to wannan tafarkin maghdubu alaihim, wato tafarkin waɗanda suke tafarkin al-maghdubu alaihim ne. Su sanya ra'ayinsu a gaba, kuma su ce sai Al-Qur'ani ya dace da ra'ayinsu. Yahudawa haka suka yi, suka sanya ra'ayinsu, suka sanya fahimtarsu, suka sanya abin da suke so su yi, suka lankwasa aya, in ma ayar ba za ta ɗauki tawilin ba sai su canza ta gabaki ɗaya, don ya zamanto kan cewa sun samu hujja, sun samu abin da zai nuna musu kamar suna da hujja akan abin da suke yi. Kamata yake ka sanya nassi a gabanka, ka ja kanka, ka bari ya ja ka inda duk nassi ya kai ka, nan za ka tafi. Ba ka ce plan ɗinka za ka sanya shi sai ya dace da nassi ba. Yin haka shi ne tafarkin ɓata. Allah ya kiyashe mu. Allah maɗaukakin sarki ya ƙara ayar da cewa inna Allah kana bima ta'amaluna khabira. Allah tabbas ya tabbata masani mai cikakken sani ga abin da kuke aikatawa, wato babu abin da yake ɓuya ga Allah jalla wa'ala. Al-khabir shi ne wanda yake ya san zahirin abu da batsininsa, ba abin da za a gaya masa sai dai shi ya gaya maka. To Allah haka yake, wanda a cikin wannan akwai wa'id ga cewa abin da kuke cikin zukatanku yayin da kuke abubuwan naku Allah ya sani. Saboda kan kana da wata sha'awa khafiya a cikin abin da kake yi na jihadin naka, Allah maɗaukakin sarki ya sani. Na'am.
La yastawi al-qa'idun min al-mu'minina ghayru ulil-dharari wal-mujahidun fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddala Allahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala
Allah ta'ala yace la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru ulil darari walmujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Alqa'iduna wadanda suke zama daga cikin mu'minai ba sa fita jihadi, ghayru ulil darari in banda wadanda suke ma'abuta larura masu uzuri, ba daidai suke ba da almujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, ba daidai suke da masu jihadi domin taimakon addinin Allah da dukiyoyinsu da kawukansu ba. Faddala Allahul mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala alqa'idina daraja. Allah ya fifita masu jihadi da dukiyoyinsu da kawukansu akan masu zama basu fita jihadi ba daraja, da wata daraja mai girman gaske. Wa kullan wa'ada Allahul husna, amma kowanne daga cikinsu da masu fita jihadin da masu zaman, wa'ada Allahul husna, Allah ya musu alƙawarin kyakkyawa. Wato kowanne daga cikinsu su ne Allah ya mu alƙawarin kyakkyawa. Wannan taqdimu kullan dinnan domin ya nuni ya zuwa ga al-hasr, wato kowanne daga cikin waɗannan su ne wanda Allah ya musu wa'adin abin da ya fi kyau. Al-husna ai wato shi ne tasniyan al-ahsan, abin da yake mafi kyau ita ce aljanna. Wa faddala Allahul mujahidina ala alqa'idina ajran azima, Allah ya fifita masu jihadi akan waɗanda suke zama ba sa jihadi da lada wanda yake mai girma. Darajatin minhu, darajoji ne waɗanda suke daga Allah, wato ba fifitawa, ba daraja irin ta duniya ba, ba daraja irin ta mutane ba, darajoji irin wadda ta zo daga Allah. Wa maghfira, da kuma gafara, da kuma gafara daga Allah. Wa rahma, da kuma wata rahama babba. Wa kana Allahu ghafurur rahima, Allah ya kasance mai yawan gafara ga wanda ya nemi gafararsa, mai yawan jin kai ga wanda ya bijirar da kansa ga neman jin kan Allah jalla wa ala. Wannan ayar wato yayin da ya zamanto cewa ta kwabi waɗanda suke gaggawar kashi mutane da sunan jihadi ba tare da sun tabbatar da cewa sun cancanta a kashe su ko ba su cancanta ba, kada a yi tunanin kan cewar wannan za a sa mutane kuma ya zamanto kan cewa suna jin tsoron fita yin jihadi, da jin tsoron yin jihadi ya zamanto wannan zai sanya su su yi nauyi, ya zamanto da zaburar da suke yi yanzu ba, yanzu kuma sun koma sun noke. To shine sai Allah ya bayyana matsayin jihadi, ya bayyana darajar masu jihadi. Allah ya ce waɗanda suke jihadi, waɗanda suke zaune daga cikin muminai, wato ba ana maganar munafukai ba ne, domin alqa'iduna nau'i biyu ne. Akwai alqa'idun minal mu'minin, wanda suka zauna daga cikin muminai ba su tafi jihadi ba, kamar irin su Hilal ibn Umayya, kamar su Ka'ab ibn Malik lokacin yakin Uhud. Wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha dhaqat alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat alaihim anfusuhum wa dhallu an la malja'a minallahi illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu. Waɗannan muminai ne da suka zauna ba su da wani uzuri. Akwai alqa'iduna minal munafiqin, waɗanda suka zauna suka ƙi zuwa jihadi saboda munafunci, waɗanda suka zauna suka ƙi fita saboda jihadi, wanda Allah ta'ala yake ce musu walakin kariha Allahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al khalifi. Allah maɗaukakin sarki ya ƙi su zabura su tafi su je su yaƙin domin su samu falalar yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya sanya su suka noke, aka ce musu ku zauna tare da waɗanda suka zauna a gida suka ƙi fita. Allah maɗaukakin waɗannan alqa'iduna minal munafiqina kenan, wanda su ba su yadda da su taimaki addinin Allah ba, su ko waɗannan sun yadda su taimaki addinin Allah amma saboda sun san cewa jihadi ba farilla bace alal ayan, saboda haka suka zauna. Wanda wannan dai ayar kamar yadda Sheikh Aminu Shankiti yake cewa tana daga cikin dalilai da suke nuna kan cewa jihadi farilla ne alal kifaya. Ba kowa ne aka ce sai ya fita jihadi ba, tun daga shi an ce da masu zaman da masu jihadin da Allah ya yi musu alƙawarin aljanna, saboda ba farilla ne alal ayan ba. Amma yanda ya zamanto farilla alal ayan kamar yakin Uhud, kamar yakin Tabuk, yakin Tabuk farilla ne akan kowa, shi yasa ya zamanto duk wanda bai fita ba ya zamanto munafiki, wanda kuma ba munafiki ba mai mumini sadiqul iman kamar su Ka'ab suka zamanto sun saba ma Allah har Allah sai da Allah ya karbi tubansu. Amma waɗan yayin da jihadi ya zamanto farilla ne alal kifaya, waɗansu za su ɗauke nauyin ga musulmi, to wannan fita jihadin falala ce, rashin fita ba laifi ba ne, sai dai wato kauce ma falala ce mai girma. Yaushe jihadi yake zamantowa farilla alal ayan, farilla akan kowa, shine idan musulmi, idan kafirai suka farma musulmi a cikin ƙasarsu, a lokacin nan kowa wajibi ne ya fita. Ko kuma idan shugaban musulmi ya ayyana ya ce dole a fita ga baki ɗaya, saboda halin ya hukunta kan cewa sai an fita ga baki ɗaya, kamar yadda Allah ta'ala ya ce fanfiru thubatin aw infiru jami'a, ku fita ƙungiya ƙungiya ko ku fita ga baki ɗayan ku. Waye zai hukunta ƙungiya ƙungiya za a fita ko kuma ga baki ɗaya? Shugaban musulmi. Idan shugaban musulmi ya ga kan cewa a fita ga baki ɗaya, to da'a a gare shi ta zamanto wajiba, ya zamanto farilla alal ayan. Hatta mata zai iya zamantowa farilla a kansu idan shugaba ya hukunta wannan, su ma su fita su yi nasu daidai gwargwadon inda za su. To amma in ba haka ba, asali jihadi farilla ne alal kifaya, kuma wannan aya ita ta nuna. To wannan aya ta bayyana falalan masu jihadi, cewa waɗanda suka zauna in ba waɗanda yake suke da uzuri ba. Waɗanda suke da uzuri ana nufin kamar wato ulil darar ma'abuta, wato al-darar shine al'aha, aibi wato illa a jiki, asali makanta ce, sannan aka yi kiyasin dukkan abin da yawan kama da wannan makantar, tunda shi yasa ne ake cewa makahu ad-darir, wato mai cuta, wato mai rauni, mai illa wanda ta sanya shi ya zamanto gajiyayye nakasashe. To dukkan wanda yake da nakasa kamar rashin lafiya, kamar gurgu, duk ya shiga cikin wannan. shi yasa Allah ta'ala koyaushe idan aka zo wajen jihadi yake fitar da su, yace laysa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj, babu laifi ga makaho, babu laifi ga gurgu, babu laifi ga marar lafiya. A cikin suratul tauba ya kara wala 'alal ladina idza ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa ayunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Ko kuma waɗanda idan suka zo domin ka dauke su, su ma su tafi jihadi, ba su da abin da za su hau, ba su da kayan yaki, ba su da bindiga, ba inda za a dauke su a mota, ba inda za a sanya su a cikin armored carrier, ba inda za a sa su a cikin tanka, ba a da tankar da za a ba su. Suka juya suna kuka saboda sun rasa abin da za su yi amfani da shi su batar fi sabilillah domin su je jihadi fi sabilillah. Manzon Allah ya ce la ajidu ma ahmilukum alayhi, ba inda abin da zan dauke ku kuma ku tafi ku je ku yi jihadi. Wa'annan babu laifi a gare su, suna cikin ulul darar. To waɗannan Allah ya togace su, ba su ake magana ba. Muqaranar tsakanin wanda ba su da wata illa ne amma ba su je sun yi jihadi ba, to ba daidai suke da wanda suke jihadi ba, wanda suke jihadi da dukiyarsu da kawukansu. Wato jihadi ana yi da dukiya da kuma kawuka, wanda ya hada dubiyun shine za a ce mujahid. Asali jihadi ana yi da rai ne, wanda zai tafi je ya dauki makami. Saboda haka mutum zai iya jihadi da ransa ko ba shi da dukiya, domin sai a dauki nauyinsa. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man jahaza ghaziyan falahu mithlu ajrihi, wanda yayi bama wanda zai tafi yaki fi sabilillahi tanadi, ya bashi kayan yaki domin ya tafi, yana da kwatankwacin ladansa. A wani hadisin au khalifahu fi ahlihi, ko ya zamanto khalifansa a iyalinsa, yace ka tafi yaki, ni zan kula da iyalanka, ni zan kula da iyalanka, yace ka tafi yaki. To wannan yana da kwatankwacin ladan wancan, ya wannan yana da kwatankwacin ladan wanda ya tafi yaki din. To saboda haka mutum zai iya tafiya yaki da kansa babu ransa. To amma mutum zai iya yin wanda ya bayar da dukiyarsa bai tafi yaki ba, za a ce masa mujahid, shi ya bada taimako kan a tafi jihadi amma bai je da kansa ba. Sahihi malamai sun ce a'a, wannan yayi sadaka amma ba za a ce masa mujahid bane, sai in yayi mubashara da kansa. To Allah ta'ala yace Allah ya fifita waɗanda suka yi jihadi da dukiyoyinsu da ƴaƴayensu da kawukansu akan wanda suka zauna daraja. An yi tasgir, an yi tankir, an kawo ta da sigar nakira litta'zimi, domin a girmama darajar, ishara ga daraja mai girma wanda Allah ya tanada ma masu jihadi fi sabilillahi. Sannan Allah ya ce wa kullun wa'adallahu alhusna, dukkanin su da su alqa'idin ghairu ulil darar in kenan, da su alqa'idin wanda suka zauna ba masu larura ba, da kuma wanda suka fita jihadin, ko su ne wanda Allah ya musu alƙawarin lada. To alƙa'iduna ulul darar fa su ina suke, tunda jinsi uku ne ko? Almujahiduna masu jihadi, alƙa'iduna ghairu ulul darar wanda suka zauna a gida ba masu larura ba. To kashi na uku wanne ne? Alƙa'iduna ulul darar wanda suka zauna amma kuma suna da larura. To an ce wa kullan wa'adallahu alhusna, kowanne Allah ya musu alƙawarin kyakkyawa, ana nufin dukkanin su, su uku ko ko alqa'idina din da kuma almujahidin, duk su uku. Domin na farko dai ulul darar, alqa'iduna ulul darar, hukuncin su hukuncin mujahidin ne, kamar yadda zuwa hadithin Anas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna bil madinati larijalan ma salaktum wadiyan wala qata'tum shi'ban illa kanu ma'akum, qalu kayfa hum ma'ana ya rasulullah wa hum bil madina, qala habasahum al udhur, aw ta riwayar illa sharakukum fil ajr. Awat a madina akwai wadansu mutane, wannan kuma yakin tabuk ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada, akwai wadansu mazaje suna nan a gida, baku ketare wani wadi ba, baku yanka wani wato wata hanya dake tsakanin duwatsu ba, face suna tare da ku. Suka ce ya za su kasance tare da mu bayan suna Madina, yace uzuri ne ya tsare su. Saboda haka kaga ulul darar hukuncin su da hukuncin mujahiduna duk daya ne, tunda hadisin a wannan riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa illa sharakukum fil ajr, sai sun yi tarayya da ku a lada, wato ku masu jihadi da waɗanda uzuri ya hana su su fito jihadi, dukkanin ku ladan ku daya. An ce lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar, ya karanta ta la yastawi alqa'iduna min almu'minina walmujahiduna fi sabilillah babu ulul ghairu ulul darar, yace ma Zaid ibn Thabit rubuta ta, yana zai rubuta ta yana zai rubuta ta haka sai ga Amr ibn Ummi Maktum Abdullah ibn Ummi Amr ibn Ummi Maktum mai kiran sallah wanda aka saukar da Abasa wata walla akan sa Amr ibn Ummi Maktum Amr ne ana ce masa yasha har ake ce masa Abdullah amma asalin sunan sa Amr ne Amr ibn Ummi Maktum ne amma ake ce masa Abdullah ibn Ummi Maktum amma asalin sunan sa Amr ibn Ummi Maktum ne sai ya taho yace ya rasulullah to shi kuma fa ba zai iya fita jihadi ba saboda larurar sa Zaid ibn Thabit yace cinyar Annabi sallallahu alaihi wasallam tana kan cinya ta sai naji nauyi da ban taba jin sa ba yace sai muka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam irin halin da yake shiga ya zo masa lokacin da ake masa wahayi ya zamanto irin wannan ya zamanto kamar sa ya zamanto idan sa ya tsaya baya kyaftawa ya bude idan sa ya nutsu shiga kamar sa ta canza sannan kuma sai aka yaye ya dawo daidai inda yake sai yace ya Zaid rubuta la yastawil qa'iduna min al mu'minina ghayru uli ddarari wal mujahiduna fi sabilillah to wannan a cikin wannan wataƙila wani zai ce to me yasa ba a sauko da ghayru uli ddarar din batun fil awwal sai da ibnu ummu maktum yazo ya faɗa wato yayi ma Allah istidraki kenan wannan ga basu shi neman su kawo shakka a cikin addini kenan su kawo suka wanda waɗansu sun yi wannan har suke cewa ma wannan riwayar ba ta inganta ba wannan hadisin yana cikin Bukhari Zaid ibn Thabit ya ruwaito shi masu rubuta wahayi akwai hikima a cikin wannan domin Allah madaukakin sarki kamar yanda ya ce wa qala alladhina kafaru laula nuzila alayhi alquranu jumlatan wahida me yasa ba a saukar da alqurani gare shi jumlatan wahida ba gabaki daya sai dai idan abu ya faru a saukar da aya qala kadhalika linuthabbita bihi fuadak mun yi haka ne domin mu tabbatar da zuciyarka yanzu irin wannan Abdullahi ibn Ummi Maktum a cikin wannan akwai bayyana falalar ibn Ummi Maktum kan cewa saboda shi Allah ya saukar da aya da duk wanda yake da hukunci irin nasa wanda yake mai gaskiyar imani amma uzuri ya hana shi abinda Allah yake so cewa har ya cancanta a saukar da aya musamman saboda shi saboda haka akwai wannan hikimar akwai kuma sauran hikimomi wanda yake malamai sun yi bayani akan wannan a cikin muqaddimat tafsir din wannan ma mai manar ya ce yayin bayani a cikin muqaddimat tafsirin sa irin wannan bai kamata wato masu raunin zuci ya zamanto kanta irin wannan abin yake makance a gare su ba alqur'ani wato waɗansu suka nemi su kawo shubha daga cikin irin wannan su ce to ka gani ma wato ba a san da wannan ba sai da aka yi magana saboda haka kamar wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake kawo qur'ani bayan wannan ta daga cikin ayoyi da suke nuna yadda wahayi yake sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman Zaid ibn Thabit jin da yayi na yanda hayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta canza da yanda ya ji jikinsa ya ji da ai cinya Annabi sallallahu alaihi wasallam tana jikinsa kafin wahayi da ake wahayin ya ji nauyin nata ba irin nauyin da ya saba ji ba kamar yanda dama ya sifanta cewa haka wahayi yake in an zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin halittarsa Allah ya gina shi da halittar da zai iya daukan wahayi ba kowane mutum ne zai iya daukan wahayi ba shi yasa annabawa suke da wannan a cikin mutane ne su amma ana yi musu wahayi kul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya mutum ne kamar ku amma an mun wahayi wannan ake samun bambanci hatta a cikin takwinin su ya zamanto za su iya daukan wannan nauyin na wato wahayi da Allah ta'ala yake cewa inna sanulqi alayka qawlan thaqila zamu wato saukar da zance mai nauyi a gare ka a shahid wannan ya nuna cewar Allah madaukakin sarki ya bayyana kimar ibnu ummu maktum da wanda suke da kamar sa wato cikin mu'minai masu gaskiya waɗanda suke masu uzuri shi yasa ake son mutum ya dawoma cikin aiki nagari domin ka dawoma cikin aiki nagari yayin da uzuri zai zo Allah a cikin falalarsa zai dauke ka tamkar baka da wannan uzurin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yayi tafiya ko yayi rashin lafiya sai wannan tafiyar ko rashin lafiyar ta hana shi yayi wata ibada wanda yake yi kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqima Allah zai rubuta masa irin aikin da yake yi da cikakkiyar lafiyarsa kuma yana zaune zaman gida in ka saba cewa kana yin sallar dare ka saba da azumi ka saba da hizbinka na alqur'ani tafiya ta zo ta kama ka ba za ka iya wannan ba irin abin da kake yayin da kake cikin lafiyar haka Allah madaukakin sarki zai baka ko rashin lafiya tazo ta same ka, rashin lafiya ya hana ka kai wata ibada wanda ka saba ka dawoma akan ta kana yi, to Allah madaukakin sarki zai baka wannan ladan. Allah karimi ne, Allah karimi ne. In ka kiyaye Allah, Allah zai kiyaye ka. Yayin da ka zamanto kana da uzuri, Allah ba zai manta ka ba, yace to da yana yi yanzu ya daina abinta da shi. Allah ba haka yake ba. To ka duba ka gani wannan Ibn Ummu Maktum aka saukar da aya musamman saboda uzuri, an san cewa mai gaskiya ne, inda ba don wannan uzurin ba da zai zamanto cikin masu wucewa gaba wajen daukan tutar jihadi da yaki fi sabilillah. Dan haka mutum ya bayyana ma Allah, ya bayyana ma Allah gaskiyarsa, da gaskiyar soyayyarsa, da gaskiyar fuskantarsa ga Allah, sai Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan a gare shi, ya zamanto ya tabbatar masa da darajarsa. To sannan Allah ta'ala ya ce wa faddala Allahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima. Allah ya fifita masu jihadi akan masu zama a gida da lada mai girma. Wannan lada mai girma Allah ta'ala ya bayyana shi ce darajatin minhu, darajoji ne wanda suke daga wajen Allah, ba darajoji na duniya ba. Muna gani yanda Allah ya fifita mutane a nan duniya. Allah ya ce unzur kayfa faddalna ba'dahum 'ala ba'd, ku duba yanda muka fifita sashin su akan sashi. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila, lahira tafi girman daraja, tafi girman fifiko. Fifikon da ake, muna gani yanda ake samun fifiko a duniya ko? Ku duba ku ga yanda ake samun fifiko a duniya. Ka je garin Abuja, ka ga yanda ake gini, ka ga yanda ginin nuka suke. Sannan ka zo abin nan ka je rimin kebe, ka ga yanda mutane suke. Wannan ba fifiko bane da Allah yake yi wa mutane? To haka Allah yake a nan duniya fa kenan, a nan duniya fa kenan. Ka duba ka je ka ga, ka dauko mutum irin dan kudancin Sudan wanda Allah ya hada masa baki da jan ido da gashi, sai ka ce abin nan, sai ka ce kwarkwata ce akan gashin, da muni muni mai muni inda isa mataka. Sannan ka je ka samo balaraban balaraban Lebanon ko balaraban abinan balaraban Najd, dan asalin balaraban wanda za ka ga Allah ya bashi sifa kamar shi ya kera kansa. Ka duba ga yanda Allah yake fifita mutane a nan duniya ma, to a lahira fifitawa daraja tafi wannan. To shi yasa sai Allah ya ce darajatin minhu, darajoji ne daga Allah. Fifikon na darajoji ne waɗanda suke daga Allah. Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan, yace inna fil jannati la mi'ati daraja a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabili. Allah a cikin aljanna ya akwai darajoji guda 100 da Allah ya tanade su ga masu jihadi a tafarkin Allah. Baina kulli darajatayn kama baina as-sama'i wal ard, tsakanin kowace daraja biyu kamar tsakanin sama da ƙasa, kamar tsakanin sama da ƙasa, ba kamar tsakanin Abuja da Kano ba, ko Abuja da Rimin Kebe. Ana magana tsakanin wato Kano, tsakanin ƙasa ne da sama, kamar yadda ake ganin tauraro haka ake ganin wanda suke. To daraja har guda 100. Shi yasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza sa'altumullah fas'alullah al-firdaus al-a'la min al-janna fa innahu awsatul janna wa a'laha wa fawqahu arshur rahman wa minhu tufajjiru anharul janna. Idan kuka tashi roƙon Allah, ku roƙi Allah al-firdaus al-a'la, ita ce aljanna da tafi kowace daraja, ita ce aljanna da tafi kowace daukaka. Samanta al-arshin Allah ne, kuma daga ciki ko wato koramomin aljanna daga al-firdaus suke tohowa, wato shaura ake ba mu yan aljanna. Anharul janna fiha anharu min ma'in ghairi asinin wa anharu min khamrin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharu min khamrin ladhatin lisharibin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharu min khamrin ladhatin lisharibin wa anharu min asalin musaffa. Waɗannan anharul janna da Allah ya ambata, to daga al-firdaus suke gangarowa ga sauran yan aljanna. Saboda haka in ku tashi roko, ku roki Allah al-firdaus. Allahumma nas'aluka al-firdaus al-a'la. To sannan Allah ta'ala ya ce wa maghfira, da kuma gafara daga gare shi. Nan ita ma aka mai da ita munakkara domin a girmama gafara, wato akwai wata gafara ta musamman ga wanda suke jihadi a tabarkin Allah. Shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara gare shi cewa al-mujahid ash-shahid, wanda aka kashe shi a tabarkin Allah yayin da yake jihadi, da farkon jini guda ɗaya da ya diga daga jikinsa zai haife masa dukkan zanubansa gabaki ɗayansu, illa dain, sai bashi. Shi ma kuma wannan bashin daga baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauka. Ya ce man taraka dainan fa ilayya wa alayya, man taraka malan fali warathatihi, duk wanda ya bar dukiya to na magadansa ne, wa man taraka dainan fa ilayya wa alayya, wanda duk ya bar bashi yana wajena yana kaina, inji rasulullahi, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Baitul mal su za su biya. Wa rahma, da kuma wata rahama daga Allah, ita ma wata rahama ce wadda Allah ta'ala yake bance ta da su, ita ma aka kawo ta munakkara domin a akai ibhaminta, wata rahama ce wadda Allah ne kadai ya san kimarta, wadda Allah ne kadai ya san matsayinta. Wa kana Allahu ghafurur rahima, Allah ya kasance mai yawan gafara, mai yawan jinkai. Sifanta Allah da wannan ai wato sha'anin Allah kenan, Allah bai gushe ba da wannan, ita ce sifarsa. Haka yake wajen baye-bayensa, haka wake wajen mu'amalarsa da wanda ya zamanto nasa ne. In ka zamanto na Allah ne, to abinda zai baka sai yayi ninkin baninkin na abinda kai ka bashi. Kuma Allah madaukakin sarki yafi kowa kiyaye da, yafi kowa husnul ahad, yafi kowa kiyaye aljamil. Wanda ya zamanto na Allah ne tun ada, ya zamanto na Allah ne ya dawoma akan wannan, to Allah ba zai taba kyale shi ba, zai taba manta shi ba. Allah madaukakin sarki ya sanya mu zamanto nasa ne. Kafin mu tashi, Allah madaukakin sarki yayi ma yar malam Sa'idu rasuwa yau da safi. Yarinya ce karama da Allah madaukakin sarki ya dauki ranta a yau da safi. Mune masa ta'aziya, inna lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadh wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. Allah ya gafarta mata, Allah ya sanya ta a cikin kafala annabi Ibrahim. Allah ya sa ya zamanto mai ceto ce, Allah ya sa ta zamanto mai ceto ce ga iyayenta, gare shi da kuma ga mahaifiyarta. Allah madaukakin sarki ya sanya ta a cikin kafala annabi Ibrahim. Yara kanana suna ceto ga iyayensu, suna ceto ga iyayensu su jawo kwalarsu su ce ma Allah, Allah sai an shigar da su aljanna. Wanda suka mutu ba su kai balaga ba, suna karkashin kafala annabi Ibrahim. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi Ibrahim a cikin aljanna, ya ganshi kewaye a karkashin wata bishiya, kewaye da shi akwai ƴan kananan yara. Ya tambaya, aka ce wane ne wannan? Yace wannan babanka ne Ibrahim. Waɗannan yaran fa? Aka ce waɗannan wildanul muslimi, yaran musulmi. Wasahi hatta yaran mushrikai ma, wanda suka mutu tunda suna a cikin imani suke, in dai ba su balaga ba, hatta yaran mushrikai su ma duk ƴan aljanna ne, suna cikin aljanna. Shi yasa ake daga cikin addu'ar da ake musu addu'a, Allah ya sa su a cikin renon annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, muna roƙonka a cikin wannan sa'a wanda kake karban addu'ar bayi da ka yafe mana zanubanmu, Allah ka sanya azumin mu ya zamanto wanda kake karba ne. Allah kai mana muwafaqa da yin azumi a fuskar da kake so. Allah kai mana muwafaqa da yin qiyamul ramadan a fuskar da kake so. Ka sanya mu a cikin wanda suka yi azumi suka yi qiyamul ramadan imanan wa ihtisaban ya rabbal alamin. Allah, dukkan wani baye-baye da kyaututtuka da kake ma bayinka a cikin wannan wata, Allah ka sanya mu samu cikakken rabo nasa. Allah ka sanya mu a cikin wanda kake entarwa a cikin kowane dare na wannan wata na ramadan. Allah ka bude mana kofofin rahamarka da falalarka, ka sanya albarka, ka bamu lafiya, ka bamu zaman lafiya. Allah, muna roƙonka ka bamu shugabanci na gari a cikin wannan ƙasa tamu. Allah, ka bamu wakilci na jagorori a cikin wannan siyasa ta ƙasar mu, wanda suke za su zamanto nagari, wanda za su yi riko da amana, wanda kuma za su zamanto masu rahama ga al'umma. Allah, ka sanya shugabancin wannan ƙasa a hannun musulmi nagari ya rabbal alamin. Allah, ka danka shugabancin wannan ƙasa a hannun musulmi nagari ya rabbal alamin. Allah, ka ɗaukaka addininka. Allah, ka taimaki masu taimakon addininka. Allah, ka sanya mu a cikin masu taimakon addininka. Allah, wanda suke cikin tsanani na musulmi, Allah, ka fitar da su daga cikin tsananinsu. Wanda suke cikin bashi, Allah, ka biya musu. Wanda suke fafutukan neman aiki, Allah, ka ba su. Wanda jarinsu ya karye, Allah, ka tayar da kafadunsu. Allah, wanda kasuwancinsu ya karye, Allah, ka tayar da karayensu ya rabbal alamin. Allah, ka yalwata arziki a cikin wannan ƙasa tamu, ka ba da zaman lafiya da damuna mai albarka a cikin wannan ƙasa tamu. Allah, ka sanya mana albarka a cikin damunanmu. Allah, ka sanya mana albarka a cikin girbinmu. Allah ka ije musibu da bala'i da kwari da cututtuka ga wannan ƙasa tamu ya rabbal alamin. Ya Allah, muna roƙonka da wanda ba su da lafiya, ka ba su lafiya. Wanda suka mutu, Allah, ka ji kansu, ka haska kabarinsu. Allah, ka sanya su a cikin aljannatul firdaus, ka amintar da su daga azabar kabari, ka amintar da su daga fitinar kabari. Mu kuma, Allah, idan ka ɗauki rayukanmu, Allah, ka haska kabarinmu, ka yalwata mana kabarinmu ya rabbal alamin. Allah, ka ji kan iyayenmu. Allah, ka shiri ƴaƴanmu. Allah, ka shiri matan wannan al'umma. Allah, ka shiri musa. Allah, ka shiri samarin wannan al'umma. Allah, ka karfafa malamai a cikin wannan al'umma. Allah, ka karfafa masu yin hizba a cikin wannan al'umma. Allah, ka tayar da masu jihadi a tafarkinka a karkashin tutar manzanka sallallahu alaihi wasallam, a bisa koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, a bisa sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah, kuma ka sanya mu a cikin masu taimakon addininka, ka sanya mu a cikin masu jihadi fi sabilik. Allah, ka bamu darajar masu, Allah, ka bamu darajar shuhada, ka bamu kusantar annabawa, ka bamu rayuwar su'ada ya rabbal alamin. Ka taimake mu akan makiyanka, taimake mu akan makiyan addini. Ya Allah, waɗanda suke zagon ƙasa ga addinin musulunci, Allah muna kai kukanmu, Allah ka karya su. Wanda suke timmunan tanayi daga musulunci, Allah ka sanya tanadunsu ya zamanto akan halaka kawo kansu ne. Allah ka karya ƙarfin kafirci, Allah ka karya kafirai a cikin wannan ƙasa tamu, a cikin kuma ko ina a duniya. Allah, ƴan uwanmu musulmi wanda suke cikin Pakistan, wanda suka shiga cikin tsanani da wahala, Allah ka zamanto gatansu. Allah ka yaye musu wannan musiba ta sauka akan su. Dukkan musibu da suke samun musulmi a ko ina suke, Allah ka yaye musu. Allah ka yaye musu. Allah ka saukar da sauki ga musulmi baki daya. Allah madaukakin sarki, muna roƙon ka taimaki addininka, ka sanya mu a cikin masu taimakon addininka, ka karbi ibadanmu, ka amsa addu'anmu ya rabbal alamin, ka ba mu albarkacin wannan rana, ka ba mu albarkacin wannan sa'a ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.